This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci yau Juma'a 26 ga watan Yuli shekarar 2024. Mahmud Lalo ne da Hawwa Sharif muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe 8:30 kenan agogon Ghana. To a cikin shirin zamu leka jihar Niger, inda rautanni ke cewa har yanzu wasu al'ummomin yankin na fama da hararan ƴan bindiga, yayin da hukumomin jihar ke cewa akwai buƙatar a haɗa hannu domin ganin an shawo kan wannan matsala.
Zalan nan da ya shafe ka ya shafe ni, to wani gudunmuwa kowa mu zai bayar, stakeholders su bada nasu, sarakuna su bada nasu, jami'an tsaro su bada nasu, to insha Allah in aka haɗe shi zai sauƙin magancewa.
Muna kuma tafa da shirin tubalin tsaro wanda Hassan Maina kaina zai gabatar, inda a shirin yau zai duba batun zargin da ake wa wasu 'yan siyasa na samun hannunsu a hararen 'yan bindiga a yankin arewa maso yammacin Najeriya. To amma bari mu fara da labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da dare. Ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Manyan sananin 'yan Democrat biyu na Amurka, tsohon shugaba Barack Obama da mai ɗakin shi Michelle Obama, sun bayyana goyon bayansu ga Kamala Harris a ɗamarar da ta ɗaura na shiga fadar White House. Sanar da lamun cewar a ranar Juma'a cikin wani faifan bidiyo da ya nuna Harris ɗin tana amsa wayar tsohon shugaban ƙasar da matar shi, ta zo ne a daidai lokacin da Harris ke ci gaba da samun tagomashi na yiwuwar zama 'yar takarar shugaban ƙasa bayan ƙudurin shugaba Joe Biden na kawo ƙarshen sake tsayawa takarar, inda ya lamunce mata don gogawa da ɗan takarar da jam'iyyar Republican ta tsaida tsohon shugaban Amurka Donald Trump.
He called to say Michelle and I couldn't be prouder to endorse you and to do everything we can to
Obama yace mun kira ki ne da mai daki na Michelle, musamman da ke cewa muna alfahari da amincewa da takarar ki, kuma za mu iya yin na ganin kin kai labari da zai kai ki ga shiga fadar White House. Kamala ta bayyana jin dadin ta ga wannan karamci na Obama da mai dakin shi Michelle, tace tabbas ana tare.
This means so much to me. I am looking forward to doing this with the two of you.
A yau Juma'a ake sa ran Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu zai ziyarci tsohon shugaban Amurka Donald Trump a wurin shakatawa shi da ke Florida. Ziyarar da ake sa ran ta sanya yar tsama da ke tsakanin shugabannin da suka kulla alaƙa ƙud da ƙud a zamanin Trump ɗin a fadar White House. Ziyarar ta Netanyahu ga ɗan takarar jam'iyyar Republican a zaben shugaban ƙasar Amurka na shekarar 2024, wato Trump, ta zo ne kwana guda bayan ya gana da shugaban Amurka Joe Biden na jam'iyyar Democrat da mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris wadda za ta fafata da Trump. Daɗaɗɗen shugaban Isra'ila ya sauya jadawalin tafiyarsa a ziyarar da ya kawo Amurka domin zuwa Florida, inda zai gana da Trump. Ra'ayoyin jama'a ya yuna ana kan da kan tsakanin Harris da Trump a hankoran da suke yi na shigewa fadar gwamnati ta White House, yayin da shugabannin duniya irin su Netanyahu, ba wado da aka sani bisa al'ada, suna da alawa ta ƙud da ƙud da 'yan jam'iyyar ta Trump na Republican fiye da jam'iyyar shugaban Biden na Democrat ke neman samun bakin zaren kan yadda za ta kasance mishi a komotashin da yake a Amurka. Wata wuta da aka cinna ta dama lissafin sha'anin sufurin jirgin ƙasa mai tsananin gudu a ƙasar Faransa ga dubban fasinjoji a ranar Juma'a nan, bayan abinda jami'ai suka kira kafar angulu da aka shirya sa'o'i kafin buɗe wasannin Olympics a Paris. An kaddama da har-haren na ranar Juma'a ne a daidai lokacin da babban birnin ƙasar ta Faransa ke shakare da matakan tsaro gabanin bikin buɗe wasanni da 'yan kallo 300,000 da ma manyan baƙi ake sa ran za su ziyarta. Wutar wadda ta shafi layukan dogon France Atlantic da wasu biyu ta haifar da soke tsarin tafiye-tafiye da haifar da cunkoso da haifar da tsaiko a lokaci na yanayin cunkoson fasinjoji a yayin hutu jama'a ke yawan tafiye-tafiye. Kimanin mutane 800,000 ake kyautata zaton lamarin zai shafa ya zuwa ƙarshen mako, ganin yadda matsalar ta riga ta afku kuma gyaranta ake ganin ba ƙarami ba ne. Ana sauraron labaran daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Dinkin Duniya da jami'an sanda sun ce akalla mutane 26 ne aka ruwaito ta kungiyar ƴan daba ta kashe a wasu ƙauyuka uku na arewacin Papua New Guinea. Muƙaddashin komandan ƴan sandan yanki a tsibirin na yankin kudancin Pacific, James Borgin, ya shaida hukumar yada labaran ƙasar Australia a ranar Juma'a nan cewa ya ga abin tashin hankali a lokacin da ya tunkari wurin, inda ya ga mata da yara da maza da mata da kungiyar ta matasa ƴan yan daba su 30 suka kashe. Bogin ya shaida wa kafar ABC cewa an kone dakwacin gidajen da ke ƙauyukan, yayin da sauran ƙayawan da ke tsoron bayyana sunayen masu aika-aikar suka samu mafaka a ofishin ƴan sanda. Bogin ya ƙara da cewa kaɗan daga cikin wato wata kada daga cikin ruwa ta riƙa ɗaukar gawawwakin da aka bari cikin dare tana jan su zuwa cikin ruwan. Ya ce sun dai ga inda aka kashe mutanen, kuma maharan suna nan ɓoye ba a kama su ba. Shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Dinkin Duniya, Volker Turk, ya faɗa cikin wata sanarwa a ranar Laraba cewa harin ya afku ne a ranakun 16 da 18 ga wannan watan na Yuli. Ƙasar Sri Lanka za ta gudanar da zaben shugaban ƙasa a karon farko tun bayan da ƙasar ta dilmiye cikin matsalar tattalin arziki shekaru biyun da suka wuce. Zaben da za a gudanar a ranar 21 ga watan Satumba zai kasance na raba gardama kan sauye-sauyen da suka taimaka wajen tada ko matsa tattalin arzikin, duk da dai hakan ya jifa miliyoyin al'umma ƙasa a cikin tsanani. Shugaba Ranil Wickremesinghe ya bayyana fitowa a matsayin ɗan takara mai zaman kanshi bayan da hukumar zaɓe ta fitar da jadawalin zaben a ranar Juma'a. Ya ɗare shugabancin ƙasar ne a shekarar 2022 bayan da wata gagarumar zanga-zanga ta izaƙiyar shi wanda ya gada gubata baya da Jabaska ya sauka daga kan shugabancin ƙasar.
A gaida Hauwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Yayin da hukumomi a matakai daban-daban na Najeriya ke bayyana cewa suna kokarin shawo kan matsalar 'yan bindiga masu satar mutane domin neman kudin fansa da suka addabi sassan Najeriya. Har yanzu wasu al'umomi a yankin arewa na kasar na ci gaba da fuskantar wannan matsala, lamarin da ke kara jefa al'umma cikin yanayi na fargaba. Ga Mustapha Nasiru Batsari dauke da karin bayani.
Mazauna yankin Kagara a jihar Niger sun ce 'yan bindigar sukan shigo ne gaba gadi domin su ɗauki wanda suka ga dama, lamarin da ke ƙara jefa su cikin yanayi na tashin hankali. Wani mazaunin garin da ya buƙaci a saka sunan shi ya ce 'yan bindigar sun shigo ƙiri-ƙiri a saman babura su kimanin 80 bayan sun firgita jama'a suka yi awon gaba da wani ɗan uwan shi.
Ta mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Don wannan abu da ya ɗauke mu watan a cikin Kagara, mun tashi da hargitsi za mu ce ko kuwa tashin hankali wanda ba mu taɓa ganin shi ba. Amma menene ba mu taɓa gani ba? Bandit dai mun gani su ƙiri-ƙiri, ko bandit da wanda muka gani ba su ma kulle fuskan su ba. Wasu sun zo mana mun gani mun tabbata wannan bandit dukansu sun fi sun kai kusan 80 da wani abu ko wani akan mashin. Suka zuwan su mun ga sun zo sun ɗauki wani dan bawan Allah.
A jawabin da ya yi wa al'ummar masarautar ta Kagara, mai martaba sarkin na Kagara Alhaji Muhammadu Attahiru Garba Gunna ya buƙaci jama'a da su kwantar da hankali da kuma dagewa da addu'o'i domin samun sauƙin lamarin.
Da Allah barka duhu mai martaba. Muna ƙara gode ma Allah Subhanahu wa ta'ala, kuma muna ƙara jinjina ma jama'an wannan masarauta da dagewa da du'o'i da ake yi da mika al'amura da aka yi ga Ubangiji. Ba mu da wani makami da ya rage mana da za mu rike da ya wuce addu'a. Wannan hali da muka zanci kanmu a ciki, Ubangiji Allah ya kawo mana sauki.
Amin.
Allah kuma ya shige mu na gaba.
Amin.
Waɗanda suke yin wannan abubuwa, Allah ka shirye su idan ma su shirwa.
Amin.
Idan ba ma su shirwa ba ne, ko a ina suke, ko wane ne Ubangiji? Allah ka bayyana mana su.
Amin.
Gwamnatin jihar Niger dai ta ce tana hada hannu da jami'an tsaro domin shawo kan matsalar waɗannan ƴan bindigar. Kwamishinan kula da harkokin makiyaya a jihar Niger, Alhaji Umar Rebi, wanda ya ziyarci masarautar ta Kagara, ya ce suna buƙatar haɗin kan jama'a domin yaƙi da waɗannan mahara.
Kowa ya zo a round table a zauna a yi magana, matsalan nan da ya shafe ka ya shafe ni, to wani gudunmuwa kowa mu zai bayar. Stakeholders su bada nasu, sarakuna su bada nasu, jami'an tsaro su bada nasu, to insha Allah in aka haɗe shi zai sauƙin magancewa. Kuma mai girma gwamnatin jihar Niger ya bada dama mu ci gaba da irin wannan haɗakan a kowane ƙaramar hukuma.
Yankuna da dama na jihar Niger dai na ci gaba da fama da uƙubar maharan, inda a yankunan ƙananan hukumomin Shiroro da Muya bayanai ke nuna cewa mayakan Boko Haram sun tarwatsa dubban jama'a daga mahallansu tare da hana su yin noma a gonakinsu, yayin da a ɓangaren Kayinji kuma hukumomin tsaron Najeriya ne suka bayyana cewa mayakan ƙungiyar ISWAP sun yi sansani a gefen gandun dajin na Kayinji. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, kada manta an jima kaɗan za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan al'amuran da suka sha muku kai. Yanzu kuma ga shirin tubalin tsaro wanda Hassan Maina kaina zai gabatar.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau zamu bi diddigin wasu zarge-zarge da wani kasar gumi dan ta'addi yayi akan wasu manyan mutane dangane da matsalar ta'addanci a arewa maso yammacin Najeriya, da kuma yadda al'ummar na Alma a yankin karamar kumar malumfashi ke kokawa dangane da yadda ƴan bindiga suka sako su gaba. Tare da ni Hassan Maina kaina, sai a dakace mu. Wani babban zargi da wani babban kartagin dan bindiga dadi, wato Bello Turji, yayi akan cewa wani babban jami'in gwamnatin tarayyar Najeriya kuma tsohon gwamna a daya daga cikin jihohin arewa maso yammacin kasar da yin danyen ganye da ƴan ta'adda da ma dorewa ta'addanci gindi. Na tambayi manazarci kan harkokin tsaro Mustapha Sarkin Kaya kuma zai ci akan wannan zargin.
Wannan zargi na Bello Turji mukan iya cewa rinka dibe shi ta wani gefe, zargi ne wanda kamar gaskiya ba ya da wani karfi sosai, domin dalili kuwa shine duk mutanen da shi Bello Turji ya kira da cewa manya-manyan ƴan bindiga ne da suke zaune a shi babban birnin jihar Sokoto, wato Sokoto kenan. Da gaskiya ne waɗannan mutane suna zaune a Sokoto da sunan sulhu sun aje makamansu. To amma abin da ya kamata mu diba, meye yake tsakanin shi Bello Turji da su waɗannan mutanen kamar su shi Kabiru Mania da Bashir Mania da shi Buhari da yake magana a kansu? Abu na farko da ya kamata mu lura shi ne, shi Bello Turji yana zargin waɗannan mutane da ba jami'an tsaro bayanan sirri akan duk wani tafiye-tafiyen shi, wanda ya sa yanzu ya kasa cin nasara na aikin ta'addancin da yake ganin cewa kowane lokaci zai iya samu matsala. To kaga idan ka diba ta wannan bangaren, akan iya cewa maganganun da ya faɗi zaka iya diba su ta gefen yana neman hanyar da zai iya dawowa da waɗannan mutane a cikin daji, ga gwamnatin Najeriya kada ta yarda da su, ko kuma in ce gwamnatocin jihohi kada su yarda da su in ya so su zo duk wanda za a yi ma a yi ta ƙari. To in ka diba ta wannan ɓangaren za ka fahimci cewa shi yana ganin cewa gaskiya zaman waɗannan mutane a birane kamar irin Sokoto, kuma a matsayinsu na wanda suke da yare da yawa a daji, ɗan bindiga barazana ce babba a gare shi. Domin idan ka lura ƴan kwanakin nan duk wata tafiya da Bello Turji zai yi, to akwai bayanan sirri a kasa da ake samu, duk motsin da zai yi ana samun bayanan sirri da maɓoyar shi da inda zai tafiya kai ya kai hari. Wani lokaci za ka ga baya cin nasara, domin jami'an tsaro sukan yi kokari su daƙile wannan hari da yake kaiwa. To sannan kuma abu na biyu da za mu iya kuma cewa wannan zargi nashi yana da tangarɗa sosai shine, kowa ya san a kwanakin baya akwai bayanai na sirri da ke nuna cewa gwamnatin Najeriya ta so ta yi sulhu da waɗannan ƴan bindigar. To sulhun da aka fara kuma sai ba a fara da shi bella turji kamar yadda aka fara da shi a baya ba. To kaga shi karan kai ne wannan lamari yakan iya sa gaba ɗaya ga al'amura san dagule mishi yayin tunanin cewa ɗan uwan shi dake cikin gari su san samu damar da za su iya zauna lafiya da mutane. Dole ko ta wannan muna iya kallon wannan rashin neman shi daga farko a fara wannan sulhu da shi a yanzu shi ma yakan iya zama wata damuwa ta bangaren shi. Zargin da yayi kuma na wanda yake magana cewa yaran waɗannan mutanen su Bashir Maniya da Kabir Maniya a yaran suna daji da makamai wannan gaskiya ne suna da yara a daji da makamai. To kuma abu ne wanda kowa ya sani zaka iya neman shiri da mutane wasu daga cikin yaran ka za su iya botsare maka su koma su yi tungata su nasu na kansu amma kuma zai iya yiwuwa suna sauraron magana su ta wani bangare.
Tuni wannan batu yake ta jan hankalin masana da ƙwararru a fannin tsaro irin su Dr. Kabir Adamu.
Wato ko da gaske ne ko kuma ba da gaske bane ya nuna yadda siyasa ta yi katutu a cikin harkar tsaro ma'ana sai bango ya tsage garin gari yake samu damar shiga idan babu siyasa a cikin harkar tsaro babu yadda za a yi dan bindiga haka ya hito ya irin wannan tuhumar kuma a kwana lafiya ma'ana ba da wani mataki ba a kansa ko akan shi wanda yake tuhumar a kansa. To a takaice dai akwai siyasa a cikin harkar tsaro haddai misali a jihar Zamfara wannan kuma ba zai haifar ma jihar Zamfara dani ido ba.
Shi ma Dr. Abubakar Umar Kari na Jami'ar Abuja yace in an yi tabarawo yana da kyau a yi ta mabisawo.
Babu shakka wannan zargi da Bello Turji yayi wato kasurgumin dan ta'addan nan kuma yin garkuwa da mutane da neman kudin fansa yayi yana da tasiri kwarai da gaske a siyasance duk da yake za a iya kallansa akan cewa farfaganda ne ko kage ne ko masharbi ne. To amma idan aka yi la'akari gwamnonin jihohin musamman kasina da Zamfara a 'yan shekarun nan sun yi ta amfani da manufofin nan na yin sulhu da 'yan ta'adda a lokacin da dama sun yi ta kiransu a zauna a yi sulhu amma kuma daga baya abubuwan su faɗi. Waɗansu tun farko suna ganin cewa irin wannan sulhu ma kwata-kwata bai da amfani mutum ne ke kashe mutane ya sace matan aure ya karɓi kuɗi ya yi ta'addanci ba wanda za a zauna a yi sulhu da shi bane ba shi da amana ba shi da alƙawari ba shi da mutunci saboda haka sauraronsa tun farko ma su kuskure. To idan aka bi wannan sai a ga cewa waɗanda yake zargi akan cewa sun yi kaza din su ne suka jawo kansu waɗansu kuma suna ganin cewa waɗannan gwamnoni har ila yau har da shi wanda ake zargin sun yi ta jawo waɗannan mutane a jika maimakon a yi amfani da ƙarfi a murƙushe su. Yanzu kuma an gansu a rana sun ɓaɓe suna cewa ya jawo wane da wane da wane amma bai jawo da baya. To saboda haka ni abin da nake ganin ya faru tun farko ma kuskuren da aka yi da aka yi tsammanin cewa wai sulhu ita ce maslaha da mutanen da ba su da alƙawari kamar yadda na faɗa ba su da amana ba su da mutunci ba su da tunanin gaba ba su da tsoron Allah.
Dr. Abubakar Kari. Yanzu kuma sai jihar Katsina inda al'ummar yankin na Alma da ke yankin karamar hukumar manumfashi a jihar ta Katsina suke kokawa akan matsalar tsaro da take addabar su a har kullum. Wannan wani dan asalin yankin ne da muka sake sunansa saboda batu irin na tsaron ke kokawa dangane da halin da suke ciki.
Akwai yaba akwai karfi sai na Alma. Yaba da karfi wannan abun na faruwa kullun ne tsawon wata biyu babu ranar banza kullun ne sai mutanen nan mutane su hito su kashe mutane su kona wanda suke so su kona su tafi da dabbobi. To yanzu ma ya kasance gaba ɗaya an idi ta take mutane abun da ya rage mana shine noma. To sai gashi ranar 21 ga watan nan muna tsakar ayyuka a gona kawai sai ga mutanen nan sun duro mana ba tsammani suka fara harbi kan mai uwa da wabi. Allah cikin ikon shi mun dai sha da kyar sun kashe mana mutane guda uku sun kuma tafi da wani ana ce mashi Alhaji Isiya Dage sun ɗebi shanu da raƙuma amma cikin ikon Ubangiji jami'an tsaro da 'yan kungiyar sintiri na yankinmu sun yi kokarin ansa waɗannan mutane sun yi kokarin ansa waɗannan dabbobi ba su samu damar tahiya da su ba amma dai Alhaji Isiya Dage sun tafi da shi. Tun daga wannan rana zuwa yanzu mutanen nan ba su fasa hitowa ba. Ina roƙon gwamnatin jihar Katsina da su taimaka ma wannan shiya ta na Alma.
to madalla masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin a madadin sashen Hausa na muryar Amurka Julie Gresham ita ta dade ta mana sauti sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya
Malala gaida Hassan Maina kaina yanzu kuma lokaci ne da zan bude layukan mu na waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan batutuwan da ke cimtutu a ƙwarya kasancewar yau Juma'a yau ba ma tare wato ba ma tafi da maudu'i wade ne a kan layi mun sami kira daga jihar Nasarawa
Bashir Sela ne daga nan lafiyan barebari
to muna jin ka malam
Bashir alhamdulillah ra'ayina a yau shine akan maganin zanga-zanga da wanda suke kokarin shiryawa a Najeriya to tabbata Najeriya na cikin wani hali to amma ni ina ganin zanga-zanga ba shine mafita ba saboda halin da ake ciki a cikin an sake shiga wani zanga-zanga kuma Najeriya ba mai zanga-zanga na lumana ba akwai bata gari wani yana yayi kwana bai ci abinci ba to kana tunanin me yayin ya fita zanga-zanga ko me na yayi faruwa saboda haka matasa da Allah ayi hakuri shi shugaban kasa shi ba halin da yake ciki saboda na cikin mawuyacin hali a duba a yi hakuri a ci gaba da addu'a shi yana ganin mafita Bashir Tela ne daga nan lafiyan bari bari
malama mun gode malam Bashir bari mu je jihar Kebbi wane ne akan layi
assalamu alaikum sunana dan Asabe mai fata daga Yauri daga nan jihar Kebbi
to muna jin ka malam Asabe
to gaskiya zanga-zanga ya zama wajibi ga wannan gwamnati ta Bola Ahmed Tinubu duba da yadda abubuwa suka lalace babu tsaro da talauci babu kudi ga hannun mutane dai muke ji to a gwamnatin Tinubu tarihi account na ɗan fiyahu su 63 wanda wannan abu ya samo asali ne saboda matsi na talauci da matasa suka samu kansu a ciki wanda a tarihin Najeriya ba a taɓa samun irin wannan alƙaluma ba amma saboda rashin iya shugabanci da wannan gwamnatin abubuwa sun su kurkuce ba tsaro ga yunwa babu kudi komai ya lalace komai ya ƙara tsada ana cin abinci su uku a wuni an huwayi gari yanzu ɗan Najeriya ba su cin abinci su uku a wuni wasu suna wuni da yunwa saboda
to mun gode malam Asaba bar mu je jihar Sokoto makociya ga jihar ta Kebbi wane ne akan layi
kuna magana da Kabiru Abubakar kuna yake shagarin local government Sokoto state tare Najeriya
to muna jin kamalan Kabiru
to ni ne gaskiya ra'ayina a yau ya ga munganta daga ainihin to a gabanin mu kama daga yan majalisu gwamnoni har sanatoci sun san irin halin da talakan Najeriya ya yi ciki yi wa Allah da Annabi sallallahu halin da talakawa suke ciki masana ta halin yunwa wanda talauci wallahi ya mana katutu masu fama da talaucin ga sai hima masu arziki yawa saboda haka yau sun za a samu kwanci hankali ni ina goyon bayan a zamana kan ai sulhu tsakanin mutanen da za su yi zanga-zanga idan har sun yi da haka nan amma fa a jiji halin da suke ciki rashin aikin ya yi yawa talauci ya yi yawa yunwa ta yi yawa abubuwan da kaka ganin ta yi tarihin su wallahi sun yi karhinka ya kamata a zamana da matasan ga a gaskiya ni na da mahita an san mahita na ɗaya aure ta boda an tafi an ci subsidy babu shi
Malam Kabiru mun gode kwarai akwai mutane da yawa akan layi muna godiya kwarai da gaske bari mu tsallaka can arewa maso gabashin Najeriya jihar Taraba wane ne akan layi
Assalamu alaikum
Wa alaikum assalam
Ana magana da Abdullahi Yusuf ne da karamar Kumar Gasol mutum biyu
to muna jin ka Malam Abdullahi
to ra'ayina dai akan zanga-zanga da za
a yi a yi a takaice akwai mutane da yawa akan layi
kawo tun da na ji addinai biyun nan christianity da musulunci sun ce ba kyau kar mu fita to ina kira da matasa da Allah ya hakuri a yi ta addu'a kawai Allah ka sauki
to mun gode malam Abdullahi daga jihar Taraba bari mu tsallaka jamhuriyar Niger wani ne akan layi nan Niger kana tare da mu
ta wani le birnin adar jamhuriyar Niger. Ni ra'ayina da zan bada wagga sallah da an kai kasan mu ta Niger cikon shekara guda da rikon sojoji a gargashin Inuwar Tennessee Abraham Chani sai mu ce Ubangiji Allah ya saka da alheri kuma al'umma kasan Niger da Allah su kama mu sojojin nan da suka ceto kasan mu daga cikin halin kakanni kadi kuma saboda ta targayyar kwarai Chani ya kama kuma mu muna mai fatan alheri alƙawlan da aka gaba garin Ubangiji Allah ya sa shi samu damar cika kuma Allah ya sa shi gama alaya mu muna shin shi na mai 100% muryar Amurka na gode kuma Allah ya saka muku da alheri daga mai sauraron ku Abdul Kasto nan ne kan gwarwa data tawale da birnin Adar
mu ne da godiya Malam Abdul bar mu koma Najeriya jihar Kebbi wani ne kan laifi na Kebbi kana tare da mu to ga dukan alamu ina ganin kibbin layin shi ya
kare
wane ne akan layi
injiniya alawal
to injiniya muna jin ka alhamdulillah daga ina alhamdulillah daga ina kike kira
daga jahar Niger
to muna jin ka to muna jin ka
alhamdulillah a to ra'ayina anan dan gane da karin albashin ma'aikatan gwamnati da yake yi to me idan za a tuna baya inda aka hito saka iske ma'aikaci mai karban albashi misali 70 sai ka iske a lokacin nan sai ya sayan bukuwan masara ko dawa kusan 10 to a halin yanzu nan kudin nan dinnan suna nan yadda mu ba su iya sayan ko da buhu guda ne ma a halin yanzu saboda haka ne shi ne nake kara ma gwamnati ƙarfi da cewa a taimaka a kara ma'aikata albashi domin tafiyar da rayuwarsu a huta lafiya
mun gode injiniya daga jihar Niger lambar da za a kira ita ce 2-0-2-9-8-6-5-0 wane ne akan layi da wa muke magana a kan layi hello yau muna jin ka
eh ina magana ne akan yan zanga zanga ba
eh daga ina ne kike kira mai sunan ka kuma
kiyar ko daga bu
to mun hello
eh kuna ji na
eh muna jin ka cigaba
sunana Nuhu Harune daga jihar Bauchi
eh muna jin ka Malam Nuhu kaman layin Nuhu daga jihar Bauchi na da tangarda bari mu tsallaka jihar Kaduna wani ne akan layi a Kaduna
salamu alaikum Rabi ne nan jihar Kaduna ne dokar da
yi amin wa alaikum salam Malam Rabi menene ra'ayinka dan gurguje saboda akwai mutane da yawa akan layi
sai na dai gaskiyar magana hukumar ne ya kamata duk abin da suka faɗa su ta aiwatarwa
hello Malam Malam kunu kana tare da mu Malam Rabiu
ina tare da
ku cigaba
to kun dai na kira ga wannan gwamnati ne abin da suka faɗa su ne ai mu tsawa suna faɗa ba ta cikawa wannan albashi da suke zasu ba in ka tsoro da su cika ma wannan masu albashi ne ba su samu ba
to madallah mun gode bari mu tsallaka jamhuriyar Niger wani ne kan layi a Niger
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi.
Kuna tare da Umma Mala Ali shugaban kula murya Arewa Dogon Lucci a cikin jahorin Niger.
To muna jin ka.
Ina son ba da ra'ayi na fita ga wannan juyin mulkin so za su kai a cikin Niger. Lalle an yi juyin mulki amma ci gaba ba a same shi wajen talakawa ba. Niger ta an kama yana baya. Sabili talakawa sun tsaron rayuwa. Wannan cikin mu guda da kore so zawon kwanan ce so kai amma Niger kai.
To muna godiya kwarai an daga mana hannu lokaci yayi halinsa da fatan waɗanda suka kira yau za su sake kira a ranar Litinin idan Allah ya kai mu da ma waɗanda ba su sami mu ba muna fatan za su kira a ranar Litinin din
Labaran a takaice manyan sanannun 'yan Democrat biyu na Amurka tsohon shugaba Barack Obama da mai ɗakin shi Michelle Obama sun bayyana goyon bayansu ga Kamala Harris a damarar da ta ɗaura na shiga fadar White House. Suna da lamun cewa a ranar Juma'a nan cikin wani faifan bidiyo ya nuna Harris ɗin tana amsa wayar tsohon shugaban ƙasar da matarsa. A yau Juma'a ake sa ran Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu zai ziyarci tsohon shugaban Amurka Donald Trump a wurin shakatawarsa da ke Florida. Ziyarar da ake sa ran ta sanya yayar tsama da ke tsakanin shugabannin da suka kulle alakar kud-da-kud a zamanin Trump din yana fadar White House. Wata wuta da aka cinna ta damar lissafin sha'anin sufurin jirgin ƙasa mai tsananin gudu a ƙasar Faransa ga dubban fasinjoji a ranar Juma'a nan bayan abinda jami'ai suka kira kafar angulu da aka shirya sa'o'i kafin budewa sannan Olympics a Paris. An kaddamar da har-haren na ranar Juma'a ne a daidai lokacin da babban birnin ƙasar ta Faransa ke shakare da matakan tsaro gabanin bikin budewa sannan da 'yan kallo su 300,000 da ma manyan baki da ke ake sa ran za su halarta.
To dangane da batun gasar ta Olympics da yake aka bude gasar za a yi zuwa shafinmu na Facebook domin kallon hotuna kan yadda aka yi bikin bude wannan gasa. Yanzu a madadin ita Hawa Sharif da ta cewa ni gabatarwa da kuma Julie Latif Gresham da ta hada mana shirin, ni Muhammad Lalo nake cewa mutara gobe da safe idan Allah ya kai mu, inda za ku ji wata sabuwar tawagar abokan aikinmu za su zo muku da wani sabon shirin. Assalamu alaikum.